Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan wani lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Salfido Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 25 ga watan Janairu. A babin rahotanni za a ji cewa a Najeriya wani alkalin babban kotu ya ce a gaggauta kai tukurma mu kotu, kamar yadda lauyansa ma ke cewa.
Saboda ai abin da ake tuhumarsa da shi ko ma menene laifin da suke tunani, wannan kwana 60 da aka yi wata biyu da aka ce ya gabata su gabatar da shi gurfana da shi gaban kotu, sun riga sun keta ba wani.
Idan mun keta rajin Jamhuriyar Nijar kuma za a ji cewa wani bangare na ma'aikata ya fara yajin aiki.
To a 2011 da an ko har samu man fetur a Niger, har yanzu kudin man fetur bai sauka ba, mun ke a rage cikin kudin man fetur nan.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da rahoto na musamman wannan karan kan matsalar karancin sabbin kudaden takardar naira a Najeriya. Muna kuma tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Salfido Hashim Gumel da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan mun sake samun ku lafiya. Ga labaran duniya. Kotun kare haƙƙin bil'adama ta Turai ta ce ƙararrakin da Ukraine da Netherlands suka shigar akan Russia game da take haƙƙin bil'adama a yankunan Luhansk Donetsk da suka balle daga Ukraine da harbo jirgin MH17 abu ne da ya dace a saurara. Sai dai wannan matakin da ya tsari ne na shari'a da aka saba yi, kuma bai yanke hukunci kan matsayin shari'o'in ba. Amma ya yi nuni cewa kotun da ke birnin Strasbourg tana ganin za a iya dora wa Rasha alhakin take haƙƙin bil'adama a yankunan 'yan awaren. A cikin wasu abubuwa, kotun ta gano cewa yankunan gabashin Ukraine a hannun 'yan aware daga ranar 11 ga watan Mayu shekarar 2014 da kuma zuwa aƙalla 26 ga watan Janairun 2022 a ƙarƙashin ikon tarayyar Rasha, in ji kotun a ranar Laraba. Wani kamfanin hada maganin zubar da ciki da wani likita sun shigar da ƙara gaban kotu suna ƙalubalantar doka hana zubar da ciki a jiha a shari'ar farko irinta tun bayan da kotun kolin Amurka ta soke 'yancin zubar da ciki a tsarin mulkin tarayya. A cikin ƙarar da aka shigar a gaban kotun tarayya a Huntington da ke jihar West Virginia, kamfanin Gen Biofro ya ce jihar ba za ta iya yin watsi da amincewar hukumar tantance abinci da magunguna ba ta Amurka daga shekarar 2000 ta amince da amfani da maganin Mifepristone ba, na farko cikin tsarin magunguna biyu na zubar da ciki. Likitar Amy Bryan ta shigar da ƙara ta daban gaban kotun tarayya da ke Durham a jihar North Carolina. Tana ƙalubalantar dokar da jihar ta kakaba mata, wadda kuma ta haramta mata samun maganin Mifepristone, wanda ta ce ya kawo mata cikas wajen kula da marasa lafiya. Jihohi da yawa sun haramta zubar da ciki ko kuma sun sanya masu sanyi cikin wahala tun lokacin da kotun koli ta yi watsi da hukuncin Roe versus Wade a watan Yuli. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani sabon rahoto kan yadda ake gudanar da mulki a nahiyar Afirka ya ce yawancin kasashen Afirka ba su da tsaro da demokaradiyya fiye da shekaru 10 da suka gabata. Wata ƙididdigar da gidauniyar Mo Muhammad ta tattara kuma ta fitar yau Laraba ta gano cewa tsaro da bin doka da oda na fuskantar koma baya kasashe fiye da 30 daga cikin 44 na nahiyar. Rahoton ya yi kuma nuni da koma bayan demokaradiyya da suka haɗa da juyin mulki guda 8 da aka yi nasara Afirka tun daga shekarar 2019. Attajirin ɗan ƙasar Birtaniya Mo Ibrahim yana amfani da dukiyarsa wajen inganta demokaradiyyar rikon tsakanin kashi a sayyasance a Afirka. Ya ce sakamakon binciken na barazanar kawo koma baya ga ci gaban da aka samu na tsawon shekaru. Ibrahim ya lura cewa an samu ci gaba a ƙididdigar a wasu fannonin tattalin arziki, ilimi da daidaiton jinsi, in ji shi. Ma'aikatar harkokin wajen kasar Faransa ta sanar yau Laraba cewa kasar Burkina Faso ta miƙa mata buƙatar janye sojojinta daga yankin Sahel, kuma za ta yi hakan a cikin wata guda. A ranar Talata mun samu sanarwa a hukumance daga gwamnatin Burkina Faso game da kawo ƙarshen yarjejeniyar 2018 kan matsayin sojojin Faransa da ke cikin kasar, in ji wata mai magana da yawun ma'aikatar. Bisa sharuɗan yarjejeniyar dakatarwa za ta fara aiki wata guda bayan karɓar sanarwar da aka yi a rubuce. Za mu mutunta sharuɗan yarjejeniyar ta hanyar mutunta wannan bukata. Kimanin dakarun Faransa wannan musamman 400 ne a halin yanzu suke a Burkina Faso, a wani jirgigen sansani da aka yi wa laƙabi da Sibiri, wani bangare na rundunar sojojin da ke yaƙi da masu wasu 'yan ta'adda a yankin Sahel. Daga ƙarshe fafaroma Francis ya soki dokokin da suka haramta luwaɗi da maɗugo a matsayin rashin adalci. Yana mai cewa Allah yana ƙaunar dukkan 'ya'yansa kamar yadda suke. Ya yi kira ga limaman Katolika da ke goyon bayan dokokin da su yi maraba da mutanen LGBTQ a cikin majami'ansu. Da yake magana a wata hira da aka yi da shi ranar Talata da kamfanin dillancin labarai na AP, Francis ya amince da limamin cocin Katolika a wasu san duniya su goyi bayan dokokin da suka wato goyon dokokin ko kuma su da suka nuna wariya. Ya danganta halayensu ga tsarin al'adu, kuma ya ce suna buƙatar a bi tsarin sauyi don gane mutuncin kowa.
Sarfilu hashin gumal aka saurara da labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, wani alƙalin wata babbar kotu a Kaduna, Najeriya, ya umarci hukumar tsaro da bincike ta DSS da ta gaggauta kai mawallafin jaridar Desert Herald kuma tsohon mai shiga tsakani a tattaunawa da 'yan bindiga Malam Tukurmamu matsayin da lauyansa da wasu magoya baya da dai wasu masu sa ido suka nuna hakan shine daidai. Ga Hassan Maina kaina da cikakken rahoton.
Mai shari'a Edward Andau na babbar kotun jihar Kaduna ya umarci hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya wato DSS ta gurfanar da Tukurmamu a gaban kotu don tantance ko ya aikata laifin da ake zargin sa da shi ko kuwa a'a. Babban lauya Katu shine lauyan da ke kare Tukurmamun.
Today we got a ruling where the judge specifically gave an order directing them to charge him to court immediately on any offense if any.
A yau mun samu hukuncin kotu inda alkali ya bada umarnin gurfanar da Tukurmamu gaban shari'a ba tare da bata lokaci ba in har akwai abin da ake zargin sa da aikatawa ba daidai ba. Wannan kuma shine bukatar mu. To tunda aka tsare shi kun iya ganin sa?
We are going to see him severally. He has some health challenges.
Mun sha maganin sa da dama. Bai da lafiya amma ana kula da shi. Sun ma kai shi asibiti.
They took him to hospital. They make so much payments towards his health.
Lawyer da ke kare Tukurmamun, barista MS Katu, masana shari'a a Najeriya sun fara tsokaci. Barista Yakubu Salibawa, lawyer tsarin mulki ne.
Kundin tsarin mulki sashi na 35 sakin layi na 4. Aka ce ga wanda yake tsare kuma suna ganin cewa ba da belin shi zai zama da wahala ko kuma ba zai yi ba. Abinda kundin tsarin mulki ya tana shine wata biyu lallai a gabatar da shi gabar kotu, a gabatar da shi. Wanda kuma suna ganin cewa ba za a ba da shi beli ba, aka ce wata uku lallai. Idan ka duba shi daga watan Satumba ta 2022 jiya da 4 ga Janairu 2023, to a yanzu zaman da yake an riga an keta ka'ida kuma an keta wannan dama da kundin tsarin mulki ya bashi. Sai dai in sun nuna cewa suna da shaida ko kuma dalili ko hujja da sun koma gaban kotu su ƙara neman izinin su ci gaba da tsare shi, ko da ma sun je sun ƙara neman sun nuna cewa sun nemi kwana 60, to in ka duba kundin tsarin mulki ba su da hurumin da za su nemi ma damar, saboda ai abin da ake tuhuma sa da shi ko ma menene laifin da suke tunani. Wannan kwana 60 da aka yi wata biyu da aka ce ya gabata su gabatar da shi gurfanar da shi gaban kotu gasin keta ba wani. Tukurmamu in kuna ganin yayi laifi, mu ba mu ce wai yayi laifi ko bai laifi ba, mu ba shi ne da mu abinda kullum muke duba shi ne shin menene doka ta ce game da kariyar da kuma haƙƙin da damar da kundin tsarin mulki ya tana daga kowane dan adam. Idan yayi laifi ku gaba shi, idan bai laifi ba ku sake shi. Idan kuma kuna ganin cewa ba za yayi laifi amma ba za ku iya sakin shi ba ya tafi ku ce an bar shi, a'a ku ba da shi beli, sai zamanto cewa daga gidansa yake zuwa kotu.
Kuma duk kokarin da muka yi don jin bangaren gwamnati abin bai nasara ba. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To gaida Hassan, daga Nigeria kuma bari mu ketara jamhuriyar Niger, inda wani bangare na ma'aikatan gwamnatin tarayya ya shiga yajin aiki saboda abin da ya kira kasu cika alƙawari, tsadar rayuwa da dai sauransu. Daga Yamai ga su labarma da cikakken rahoton.
Yajin aikin wanda ya biyo bayan rashin gamsuwa da abubuwan da aka tsayar bayan wata ganawar da ta hada shugaban kasa Mohamed Bazoum da shugabannin kungiyoyin kwadago mambobin ETN da na kungiyar CDTN a makon jiya. Ga wancan na ETN wato CNT, ESTN, USPT da CJSL ne suka kira shi don tayar da mahukunta daga barci, in ji Munkaila Halidu, babban sakataren uwar kungiyar kwadago ta CNT.
Alƙawarin ne da an danka dauka diskan wayannan allowance da ake ba ma'aikata, munke a daidaita su. Kowane ma'aikata a san menene ya kamata a bashi, amma sai ku ga ma'aikata da kike wani service wa abin da za a bashi ba shine za a ba wancan ba, mun kace a daidaita a samu takardar da zakewa kowane grade ga allowance yadda ya kamata a bashi a ƙarshen wata. Na biyu shine zancen da ya shahi karamin biya da ake bada da ake kira smig a turanci. Karamin biyan nan a ƙasar Niger jika $30, to kin jika $30 Allah na tuba, menene ma'aikatin gwamnati yake yi sai kin jika 30? Akwai zancen da ya sha a dauki ɗan kwantaraji na makarantun boko da na liktoci a sassa cikin aikin dindindin. An dauki alkawari cewa za a yi shi, an jima ana hudi za a yi shi tun 2014 ba a ƙara dauka ɗan kwantaraji na Michel Lacon a sassa cikin aikin dindindin ba. Yau muna da ɗan kwantaraji sama da 62,000 da suna nan suna aikin kwantaraji, kuma kowane wata albashin da ake ba su karamin albashi ne bai ka albashin da ake ba wancan mushin dindindin.
A cewar sa, magoya bayan waɗannan kungiyoyi sun amsa kira a ko ina a sassan Niger a wuni na farko na wannan yajin aiki.
Abuka aiki mu duk inda suke a nan yame da sokin sauran jihohi har ma cikin can inda akwai nesa, in kun dauki har a gadamin da ke dauko man feta, mutane sun ji dadin wannan takardar da muka zuwa na shirye yajin aiki. To 2011 da an ko har samu man feta a Niger, har yanzu kudin man feta bai sauka ba, munke a rage cikin kudin man fetur nan. Tunda kun san da cewa daga an ƙara kudin biskan gazuwal duk abubuwan da ake kawo Niger kudin su sun hau, ma'aikata ba a ƙara musu albashin su ba. Abin da kake sai jiya a $10, yau a zo a ce maka ka sai shi $20.
A dai bangare an cimma yarjejeniya a tsakanin CDTN da gwamnati a farkon makon nan sakamakon biyan bukatun da shugabannin kungiyar suka ce sun samu a ƙarshen wannan zama. Saboda haka wannan yajin aiki bai shafi magoya bayan CDTN ba, in ji sakataren tsare-tsare Muhammadu Mansur Adamu.
Mun samu tattaunawa da jami'an gwamnati wanda a ƙarshen shi muka samu rattaba hannu bisa wasu abubuwa wanda muka daidaita akan su, su kuma ɗa guda bakwai suke. Ni na tsaye wajen aiki, kuma duk waɗanda muke aiki tare da su na gansu wajen aiki, kuma duk abubuwan da ake cewa su ne za su shafi yajin aiki ni ban gane su ba ban ji su ba. Kenan lallai azimin mu abu ne wanda bai shahe mu ba. Ba min komai don mu hana wani yajin aikin shi, amma dai mu wannan abu baya kallon mu.
A jajibirin barazanar yajin aikin da suka yi, shugaba Muhammad Bazoum ya gayyaci shugabannin kungiyoyin kwadago a fadarsa, inda ya yi alkawarin shafe hawayen ma'aikata dangane da wasu matsalolin da suka addabe su. Haka kuma kungiyoyin sun ci gaba da tattaunawa da ministan kwadago a ƙarshen mako, sai dai rashin gamsuwa yasa suka yanke shawarar shiga wannan yajin aiki. Ko da yake CDTN bata shiga yajin aikin ba saboda yarjejeniyar da suka cimma da hukumomi, abinda ke fayyace rarrabuwar kan da ke tsakanin ma'aikata a wannan ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Suleiman, yanzu kuma ga rahoto na musamman.
A yayin da ya rage ƙasa da mako ɗaya a daina karɓar tsofaffin kuɗi a Najeriya, wasu 'yan Najeriya sun bayyana matsalolinsu.
Sunana Salihu Dahiru, wanda kai sani a Buru, Kwantagura. Batun sa kuɗi a banki, kuɗaɗe na halin jama'a, kuma muna mata roƙon Allah ya tuma da kuɗaɗen nan mu samu mu rabu da su lafiya. Muna neman alfarma wurin gwamnati da ta duba halin da ƙasar nan take ciki, da mu mutanen arewa mafi akasarinmu ba su san ma bankin ba, kuma akwai kuɗaɗe hannunsu da dama wanda yake ce wani yanwa aka ce an datse bakin wa'adin da aka sa ba za a ƙara ba, to wallahi wasu gidajen za su kwana da yunwa saboda masu kayan saida da ba su saida musu ba su an shi tsohon kuɗi kuma ba su kyauta ba su kyauta ba. To kaga wannan abin zai sa su shiga cikin mawuyacin hali. Lalle gwamnati ta yi kokari bakin kokarin ta na ayaba mata na wa'adin da ta sa kamata a ce an kai ƙarshen lamarin cikin wa'adin da gwamnati ta diba. To amma abun bakin ciki sai mutun ya daki miliyan 1 je banki ya sa, a yanzu ne da ake dan samun kuɗin da yawa sai ga mutun ya biya cire kuɗi miliyan guda an bashi tsohon kuɗi 750 ko 800 an bashi sabon kuɗi 200 a can baya ma farkon wannan wa'adin da aka diba da aka shigo wannan wa'adin an san canjin kuɗi a ATM sai ka je ka cire kuɗi naira 100 a ATM amma baka wuce ka samu sabon kuɗi wanda wuce kwara uku ko hudu.
To yanzu kai ka sa kuɗin ka a banki?
Gaskiya kuɗi ba sa kuɗi a banki ba, suna ɗaya daga cikin masu ba gwamnati shawara da ta duba ta hankaltar halin da 'yan Najeriya suke ciki, a dubi halin da aka hito kuma da wanda za a shiga yanzu ga
jagoran zan sabon lefe tudu aya
a nan garin Ilefe a jihar Osun. Yaya kuka fama da safin kuɗi a halin yanzu?
Kai abubuwa ba daɗi wallahi, komai ya lalace wallahi, komai ya tsada rayuwa wallahi.
Kuna samun damar kai tsofaffin kuɗi a banki?
Eh muna kai kuma ana ba mu. Yanzu haka ma ni ina tabbatar ma kun wani na fara ina yiri dan kasuwa ne amma ban taba samun manera dai sabuwa ba. Sanar ta bayan.
Yanzu baka samu safin kuɗi ba?
Wallahi ma na je in ji amma ina da kuɗin haka sun kai nawa amma wallahi ban da sawu. Ko daya.
Ka kai tsofaffin kuɗi a banki?
Kwarai na kai kuma an bani. Yau ma na amso tsofaffin kuɗi. Na ji a bani sabbi babu wallahi babu.
Ka zo wurin na'urar cire kuɗi wato ATM a nan jihar Osun.
Na je MCA babu sababbi kuma na je banki na tafi da an bani kuɗi duk tsohi ne an ka bani.
To waɗanne irin matsaloli kuke fama da su a nan jihar Osun game da waɗannan tsofaffin kuɗi?
To yanzu dai komai ya ƙara, abinci komai ya ƙara, mota ta ƙara, mashin ya ƙara, kuma mai ma babu, duk gidajen mai ma suna torewa. Ina kira kun ya fada go sai idan aka taba su sai su fito su ce ayi zanga zanga. To me yasa yanzu gashi abuwa ya kai ga talaka an kure talaka, me yasa ba za su fito su ayi zanga zanga mun ba fadin kai ba. Amma su da an taba ma'aikata ka dan sai su fito ayi zanga zanga. To mun gane in dai hada suke da gwamnati mun gane sai ayi zanga zanga yanzu su ganin ba ba fadin kai ba.
Baka ganin cewa watakila domin bai shafi ayyukan su bane?
Cewa ba dan Allah suke yi ba, in dan Allah suke yi kuma dan talaka ai yanzu ya kamata in za su fito tun an kai maka talaka bango an kure.
Sunana Alhaji Inuwa Garba Sarki Shagamu.
To sarki yaya magana tsofaffin kuɗi a nan bangaren ka da kai da talakawanka a jihar Ogun?
To wallahi Alhaji Hassan akan maganar wannan canjin tsofaffin kuɗin nan abin yana bamu matsala kwarai da gaske.
Wace irin matsala?
A matsalar da yake bamu kaga kamar yanzu masu shaguna da masu kasuwanci suna kin karbar shi wannan tsohon kuɗin da aka canja. Yanzu ma a halin da ake jigi an ce in ka je da kuɗi su karba su sauya maka sai ka ba da cin hanci. Sannan kuma ga layi sai ka yi ne baka ma sa mu shiga cikin bankin ba. Saboda kuma yanzu kaga kamar masu ce ba ne masu sayan kananan abubuwa na shaguna. Wasu in ka je za su karba, wasu kuma in ka je za su ce maka su ba za su karba ba, don in sun karba su ma babu yanda za su yi.
To yanzu wane mataki kuka ɗauka domin ganin cewa wannan matsala ta yi dama idan ba ta kau gaba ɗaya ba?
Mu yanzu dai gaskiya takamaimai ba mu da wani mataki da za mu ɗauka illa mu roƙi gwamnatin tarayya da kuma shi gwamnan Central Bank a tausaya wa talakawa domin irin halin da za su shiga. Mun muna da mutane da yawa waɗanda ba cika mu'amala ma suke da banki ba, kuɗinsu na juyawa ne yau da gobe.
Sunana Alhaji Musa Kanga, mazaunin Ado Ekiti.
To a nan jihar Ekiti yaya kuke yi a game da waɗannan tsofaffin kuɗi wajen sanya su a bankuna?
Kudinan Ekiti ba mu da wani matsala har yanzu kana yanzu abin da kake rayi ka siya da waɗannan kuɗi. Ba mu da wani matsala game da su. Sannan ana kai ana mai kaiwa a bankuna.
To idan kuka je a banki ba ku da matsala wurin tura kuɗin?
Ba mu da wani matsala a bankuna waɗanda a jihar Ekiti.
Komi yawan kuɗi idan mutum ya kai su banki a nan jihar Ekiti za a karɓa?
To gwargwaran iko ne waɗanda ni kanan mai da ni na ana karɓa.
Wasu jihohi suna zargin cewa ana cin hanci kafin a musanya musu kuɗin. A nan jihar Ekiti ana wannan?
A to mu ba mu da waɗannan matsaloli a nan jihar Ekiti.
Ina
tantance juna tsakaninmu da ma'aikatan banki.
Komi na tafiya daidai?
Komi yana tafiya daidai, ya samu mara tambayar. Sunana Muhammad Falalu Ahmed Tiyaman daga Akure Ondo State.
A nan jihar Ondo yaya maganar tsofaffin kuɗi da sababbin kuɗi?
A gaskiya maganar tsofaffin kuɗi da sababbin kuɗi hankali ya tashi ga musamman iri-irin mu 'yan kasuwa.
Me ya tada muku da hankali?
To abin da yake tada mu da hankali shine sababbin kuɗin ba a same su da yawa ba. Kuma tsofaffin kuɗi a yanzu haka ma gidan mai idan za ka shiga ka siye mai. Idan ba transfer za ka yi ba, ba za su karɓi tsofaffin kuɗi ba. Wasu kuma 'yan kasuwa sun daina karɓa kuma wancan sabon da fito ba. Saboda wa'adin da aka sani cewa 31 za a daina karɓa kuɗi shi yake bai wa mutane tsoron karɓar kuɗin. Abin tsaye ba ku gaskiya wannan abin ya zama barazana gare mu gaba ɗaya. Za ka samu mutane sun yi kwana biyu kwana uku suna.
Kamar kana nufin suna son su canza kuɗi babu ko sababbin kuɗi.
Babu sababbin kuɗi ga kuɗaɗe da mutane 'yan kasuwa ga hannu amma babu sababbin kuɗin da za a canza mu.
Sai na Hassan Audu Burama a Lagos.
To a nan Lagos ya kuke hada hada da tsofaffin kuɗi da kuma sababbin kuɗin naira?
To a mutar amuran mu gaba ɗaya yanzu ba sun yi sun cin kuɗi sun ta kick. Sai da mun kai kuɗi tsofaffi kuɗi mun ka bada ba a karɓa. Kuma ga kuma faban matsalar rashin sababbin kuɗin nan ko banki mun ka je banki ba a ba mu sababbin kuɗi. Tsofaffin kuɗi yake ba mu. In ka ce ATM amma tsofaffin kuɗi yake samu. Ba inda za ka samu sababbin kuɗi.
To ya batun kasuwanci kaman sayar da sayarwa.
Wallahi kasuwanci na yaji kasuwanci mun kaba da yanzu ya ta kick a zaune mun. Sai to aka sani yanzu a tomura da tsofaffin kuɗi. Ina in kuma ka fara mu amsa. Dai mu kasuwancin kuɗin da su kuma ka ba mu din da muke.
Kusa a ce shi yayin Lagos don haka suke.
Duk inda ka zaga inda da ina yake kasuwanci da handa ke cikin kuɗi ya ta kick. Ba wani abu da ke cikin.
Alhaji Bello Abubakar sarkin Hausawa na Orolokwai Ogun.
To a nan wannan karamar hukuma ta Orolokwai a jihar Oyo ya batun karɓar sabbin kuɗi da sanya tsaffin kuɗi a banki.
Hakika sabbin kuɗin nan dai ana cewa ne amma dai a hakika babu su.
Me kake nufi da babu su? Baka taba ganin sabbin kuɗi ba ne?
Ana gani amma daga ciki kana ganin miliyan ɗaya ba ga 100 na wanda yake na sabon kuɗi ba.
Ku da kuke a ƙauye a jihar Oyo can kuɗin ba su isa ba ne ko ko dai ba a kai muku sabbi ba ne?
Babu ma su ba ma zancin ba su isa ba babu su ake cewa dan babu su kuma kasuwa ta tsaya.
Idan kuka je kasuwanni wajen hada-hada ba ku ganin sabbin kuɗi?
Babu sababbin kuɗi kuma tsofaffin ba za a karɓa ba. An sa talakawa cikin wani kangi na ha'ula'i.
Ka je banki a yau ko jiya?
Da yau da jiya duk banki a kan layi kake sai dai ko ka bayar a jiya ko ka je ka wuni da ka gaji da zama ka gaji tsayi baka samu baka dawo.
Wani mai sana'ar cira da tura kuɗi a Ibadan watan POS a takaice ya ce a halin yanzu aikin nasu ya lalace.
Sunana Alexander Gaji POS.
Ya lamarin POS yake yanzu a cikin wannan hali?
Lamarin POS kan ai harka duk ta lalace gaba daya saboda babu sababbin kuɗaɗen. Idan mutum ya zo ya zai cire kuɗi zai nuna ma sabon kuɗi yake buƙatar ka bashi sannan babu sabon kuɗin. Idan ka je banki kai matsayinka na agent kana buƙatar a baka ka cire kuɗi ba za a baka sababbin kuɗi ba sai dai a ce ka zo wurin ATM ka cire kuɗi. Sannan ATM din mafi yawan bankuna sun yi riga sun yi setting na ATM machine nasu. Idan za ka cire kuɗi 20,000 kawai za su baka kuma sai gobe ka sake koma ka bi dogon layi ka sake cire 20,000. To kai matsayinka na mai POS wanda wani na iya zo ya karɓi 500,000 miliyan ɗaya wurinka ya tura ka bashi to ina ne zaka samu wannan kuɗin? Ta yaya zaka samu wannan kuɗin? Kaga akwai matsala wallahi.
Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan yanzu kuma ga Ridwan Abbas da labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Wasan kuma sai a san tikotoko ito jana ya fito a fili ya nuna adawarsa da buƙatar ku sai a fiya na zama coaching Black Stars. Into ya yi imani a fiya ya taka iya rawar da zai iya takawa wa ƙasar Ghana a matsayin ɗan wasa da kuma mai koyarwa wato coach kasancewa sau biyu yana jagorar ƙungiyar Black Stars. A makon jiya a fiya ya tabbatar da cewa ya gabatar da buƙatar a bashi aikin karo na uku. Oto Adoni ya yi murabus daga aikin koyarwan a watan Disamba ya bar babban aikin babu kowa a kai. Ba na son ɗiyan Ghana su rinƙa cin zarafinsa ya yi nasa wa Ghana lokaci da yake wasa sa'annan kuma da yake coach na Black Stars. Saboda haka ina shawartansa ya dawwama akan aiki da ke a hannunsa yanzu. Ma'aikata da ke kula da matasa da wasannin motsa jiki ta musanta rahotanni cewar akwai rashin fahimta a sasanin Black Galaxies saboda kuɗin da za a biya 'yan wasan in sun samu zuwa mataki na gaba na ainihin gasar. Rahotanni dai sun rinka yawo cewar 'yan wasan na Black Galaxies sun ja daga a dalilin ra'ayin ma'aikatar na rage musu kuɗin biyansu. A cikin wata wasiƙa ma'aikatar ta yi bayani akan lamarin tana mai faɗan babu wani rashin fahimta a sasanin. Shugaban magoya bayan ƙungiyar Accra Hearts
Yusuf Uka Elvis Heman yaya amshi game da rahotannin cewar Slavo Komatic yana zawarcin makamin coaching din Black Stars in Ghana. Hukumar kwallon kafar Ghana na farautar sabon coach a dalilin murabusin din Otto Addo bayan gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022. An ta yaya ta labarai cewar coaching Hearts of Oak Slavo Komatic ya mika takardansa na neman matsayin mai koyarwa wa Black Stars. Chairman magoya bayan club a cikin wata hira ya ce in gaskiya ne cewar ya gabatar da bukatar nasa ani joji da hukumar clubon sun yanke shawara akan sa. In kuma Matic ya sheda musu za a samu hasken da zai warware shakkun da ke akwai saboda da yawa magoya bayan clubon na ta magana akan sa. Sojojin Ghana sun karrama dan wasan gaba na Black Stars na Ghana game da kokarinsa a gasaccin kofin duniya na shekara ta 2022 a kasar Qatar. Sojojin na Ghana ne sun kamika wa dan wasan kyautar. Dan wasan Nayas ya haska kwarai wa Black Stars a cikin rukuninsa na H inda sau biyu ya zura kwallaye araga kuma taimaka aka ci daya a cikin wasanni uku da Portugal, South Korea da Uruguay. Bayan sau biyu yana zura kwallo a raga a ci uku. Debut da Ghana ta yi wa South Korea dan wasan mai shekara 21 ya zama dan wasan Ghana na farko da a cikin wasa daya ya zura kwallaye sau biyu a gasaccin kofin duniya. Duda kokari da kudusi yayi an yi waje da Black Stars da ta yayin da ta sha kashi da ci biyu da nema a hannun Uruguay. Da wannan muka iso karshen labarin wasannin Redwan Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To gaida Redwan da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice.
To a takaice kotun kare haƙƙin bil'adama ta Turai ta ce kararrakin da Ukraine da Netherlands suka shigar kan Russia game da take haƙƙin bil'adama a yankunan Luhansk da Donetsk da suka balle daga Ukraine da harbo jirgin MH17 abu ne da ya cancanta a saurara. Sai dai wannan mataki dai tsari ne na shari'a da aka saba yi kuma bai yanke hukunci kan matsayin shari'o'in ba, amma ya nuna cewa kotun da ke birnin Strasbourg tana ganin za a iya dora wa Russia alhakin take haƙƙin bil'adama a yankunan 'yan awari. Wani kamfanin harhaɗa magungunan zubar da ciki da wani likita sun shigar da ƙara a gaban kotu suna ƙalubalantar dokar hana zubar da ciki a jaha a shari'ar farko irinta tun bayan da kotun kolin Amurka ta soke 'yancin zubar da ciki a tsarin mulki tarayya. Cikin ƙarar da aka shigar a gaban kotun tarayya a Huntington da ke jihar West Virginia, kamfanin Jambayo Fro ya ce jihar ba za ta iya yin watsi da amincewar hukumar tantance abinci da magunguna ba ta Amurka wadda ta yi a shekarar 2000 ta kuma amince da amfani da maganin na Mifepristone ba na farko cikin tsarin magunguna biyu na zubar da ciki. Wani sabon rahoto kan yadda ake gudanar da mulki a nahiyar Afirka ya ce yawancin ƙasashen Afirka ba su da tsaro da demokaraɗiyya fiye da shekaru 10 da suka gabata. Wata ƙididdiga da gidauniyar Mo Ibrahim ta tattara kuma ta fita yau Laraba ta gano cewa tsaro da bin doka da oda na fuskantar koma baya ƙasashe fiye da 30 daga cikin 54 a nahiyar.
To masu sauraronmu, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Kafin mu yi sallama da ku, sashen Hausa na taya iyalin marigayi Alhaji Ibrahim ɗan Galadima muradin murnar auren 'ya'yansu Hassana Muhammad Kabir da angonta injiniya Mustapha Ibrahim Umar da kuma Husaina Muhammad Kabir da angonta Laftana Muhammad Mahbu, wanda za a ɗaura ranar Juma'ar nan mai zuwa 27 ga wata a babban masallacin Juma'a na Sultan Bello da ke Kaduna da ƙarfe 2 bayan sallar Juma'a. Allah ya bada zaman lafiya da zuri'a mai albarka, amin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma shi producermu wato Daddy Balawi da kuma injiniyanmu na wannan lokacin Patrick,
Ni Ibrahim Kalabashi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam. Sai Allah ya kai mu gobe kamar yadda muka ce.